Washington, D.C. Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. Can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Masu sauraro a duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha, inda a yau zamu yi magana ne akan kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na ganin cewar an samo wa matasa aikin yi.
Wato yau mun bullo ta nan ne don mu sanar da masu saurare akan tsare-tsaren da gwamnati ta shirya na ganin cewa an samu wa matasa aikin yi, ganin cewa ba kowane matashi bane a Najeriya ya je makarantar boko ba.
Wakilin sashen Hausa a Lagos ya shirya mana shiri na musamman akan wannan batu.
Sannan muna tafa da shirin kwalama daga jihar Kaduna. Masu saurare sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraro ba tare da bata lokaci ba zamu ji ga wakilin sashen Hausa a Lagos Babangida Jibril da shiri na musamman da ya aika mana.
Yanzu haka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da wani shiri na horar da matasa sana'o'in hannu, al'amarin da kuma gwamnati ta ce zai taimaka wajen kauda hankalin matasan shiga ayyuka irin na ta'addanci. Har ila yau gwamnati ta bayyana cewa matakin zai taimaka wajen samar da ayyukan yi da kuma kawo ƙarshen zaman kashe wando musamman tsakanin miliyoyin matasan Najeriya da yanzu haka ke zaune ba su da aikin yi. A lokacin kaddamar da wannan shiri, shugaban majalisar Dattijan Najeriya Dr. Ahmad Ibrahim Lawal ya bayyana kudurin majalisar Dattijan Najeriya na ganin an ƙara kudaden da ake kashewa wajen horar da matasa sana'o'in hannu a gargashin wata hukumar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke bunƙasa ayyukan sana'o'in cikin gida da kuma hazaƙa. Yanzu kamar dai an kaddamar da wannan shiri a jihar Yobe na horar da matasa kimanin 1,000. Kaɗan daga cikin sana'o'in da aka horar da matasa dai ya haɗa da koyon gyaran wayar salula ta GSM da kwamfuta da kuma sauran na'urorin zamani. Ga dai abin da wasu daga cikin matasan da aka horar suke cewa.
Da farko dai sunana Hassana Abubakar, nite deputy governor, ma'ana nite assistant classroom. To alhamdulillah dai a farko dai ana koya mana yanda zamu yi computer, zamu yi printing, mi downloading din shi, mi sending shi a part of ko a ina dai inda muka je ba mu da matsala. Mun fara training din computer, alhamdulillah muna yi yanzu ma har sun kama da kan cewa yau kenan mun shiga harkar gyaran waya. Inda computer mu ko ya samu matsala ba sai mun je mun kira wani outside ba, za mu zauna mu gyara kayan mu. To alhamdulillah malaman mu dai sun nuna mana kuma gaskiya mun yi. To gaskiya ba ma ni kadai zai taimaka ba, hadda ma kanne yayu da sauran abokan zai taimake su. A gaskiya ba abin da zamu ce da excellency Honorable Senator Ahmad Ibrahim Lawal sai dai godiya da kati gaba. Matasa da ba su da abin yi, hatta mu kanmu matan da ba mu da abin yi yanzu muna da himma. Mun san ba zai bar mu a baya ba, muna da himma da kokarin da cewa ko a ina ne dai insha Allah. To abin da zan yi kira da ƴan uwa na mata kan cewa su gane fa shi fa sanatar mu fa yana kaunar mu, yana son mu, kuma yana son ci gaban mu. Saboda wannan program din ba yau ɗaya ba, ba yau biyu aka fara ba, ana ta yin sa hatta ma a nan gaba ma insha Allah ba za a daina yin shi ba.
Sa tare da Honorable Abu Abuga Zabu, the class governor of this organization or this program, I mean. Ito akwai wani program da ake yi a Nigeria mai suna 1000 youth phone repair and GSM software and hardware program. Wannan program din gudunmawa ne muka samu daga gwamnatin Nigeria karkashin kulawar jagoranmu wato distinguished senator Ahmed Ibrahim Lawal, Senate President. Muna matukar godiya ga wannan gudunmuwa da aka bamu. Kaga dai yanzu mutane a cike, matasa ne, maza da mata, gasu nan babu adadi. A nan fuga mu 316 ne, kuma alhamdulillahi ga matarsin da za a bamu sun fara zuwa, kuma mun maida hankali, mun kuma alfahari da matasan mu. Training zai dauke mu adadin sati biyu. Sati na farko yanzu da muke ciki, yadda za mu duba kwamfuta, mu iya yin typing, mu iya printing, mu iya design, mu iya kunce ta in technical problem ya samu. Kuma alhamdulillahi a yau din nan mun yi wannan exercise, mun kunce kwamfuta, an nuna mana duk abubuwan da suke ciki, mun gani kuma an mun gasu gobe za mu gane su. To alhamdulillahi gaskiya zai tallafa matasa ba karami ba. Dalili shine kullun abin da muke faruwa shi arewacin Najeriya, arewa maso gabar, matsaloli ne insurgency. Muddin aka ce mutum bai da abin yi, to it's easier a iya canza tunanin shi ko wani abu makamancin haka. Yau aka waye gari an ce ka tsaya da kafafunka, ka samu hanyar da zaka ci abinci, ka taimaki ɗan uwanka, taimaki sauran mutane ma. Kaga ko ai an taimaki matasa kenan. Domin wannan program sun an yi su babu ma adadi. So ina mai matukar farin ciki, ina mai matukar godiya, muna kuma matukar addu'a Allah Ubangiji ya kara masa daukaka. Muna kuma fatan shugabanmu, shugaban Najeriya, shugaban Muhammadu Buhari da ya kula da shi sosai.
Mai magana ni ne Honorable Abu Danjuma ya bani. Na nemi alfarma domin na tsaya nan na yi wa shi mai girma distinguished Senate President godiya akan wannan abin alfahari da ya kawo mana gida. Manufofinsa da ya sa a gaban alkhairi akan harkar matasa da kuma jihar Yobe da Najeriya gaba ɗaya, Allah ya bashi nasara a isar da shi. Na tsaya nan a matsayin na shugaban matasa a lokacin da muka zo muka ce ai akwai abubuwa tsare-tsare na matasa da yake gogonin zai kawo, kuma gashi yau Allah ya tabbatar mana a matsayin sa na Senate President an kawo ci gaba wanda a yau masu gyaran waya a gashuwa, masu gyaran kwamfuta a gashuwa babu su. Matasanmu da Allah dan Annabi a yi kokari a kula da wannan abu, saboda sana'a ne wanda kusan zai kawo mana dogoro da kanmu. Akwai mata da su ma za a yi training din su a wurin su bangaren da abubuwa da yawa, da Allah su ma su yi handling wannan abun da mai gurciya.
To ko ne irin rawa wannan hukuma ke takawa wajen horar da matasan? Ga dai abin da daya daga cikin manyan daraktocin hukumar game da ayyukan hukumar.
To ya cikakken suna Abdul Malik Khalilu, General Manager Research Statistics and Development, Nigeria Content Development and Monitoring Board.
To me zaka ce game da wannan taro da kuka aka shirya kuma wanda kuna da akwai taimakon da kuka bayar?
Wato mu agency namu under the Federal Ministry of Petroleum Resources muna da mandate na developing capacity na youth. Mu training nasu musamman su aiki oil and gas, sannan kuma mu make sure cewa akwai facilities da za su iya su provide service a oil and gas sector. So in ka lura cewa oil and gas suna amfani da a lot of ICT, daga software ne, hardware duka, the systems integration, marine production systems na mu duka ana bukatar ICT. Yawa. So dole mu samu linkage collaboration da ICT sector. So sai muka ga cewa kuma Nigeria tun daga 2001 da aka fito da GSM, kaga abun ya bunƙasa sosai. Har yanzu ana maganar 5G technology. So ana samun alheri sosai wurin ɗaukar ma'aikata da kuma kera software da kuma assembly na wayan makanshi. So sai muka ga cewa akwai alheri sosai idan muka taimaka, muka training yara, muka ba su startup park, muka sawa musu shop da za su kafa masana'antu, muka yi musu registration su ma su zama businessmen, mu taimaka musu su zama very stable, then sai mu kyale su. To in ka lura cewa yawancin training da ake yi kawai da ayi training din su sai a kyale su. Amma muna mu yanzu za mu yi training, za mu ba su kayan aiki, za mu biya musu kuɗin shago na shekara biyu ko uku, sannan kuma za mu making sure cewa musu registration so da su zama su ma small and medium enterprise. So bayan mu yi wannan, mun tabbatar cewa sun kafu da lokaci ne za mu ce to mun gama training nasu. To duk wanda ka yi wa haka dai ya kafa company shi, ya samu shop din shi, ka biya mishi rent bayan shekara biyu, Allah ya yarda ba zai koma ya ce bai da abin yi ba. To fatanmu kenan.
To wani gudunmuwa shi Senate President ya bayar a nan?
To kaga su Senate President, saboda kaga dole komai za a yi dole akwai legislative backing to in ka lura kuma wannan gwamnatin abin da suka karfafa shine the senate the executive dole ai aiki tare so shi kuma ka duba legislative agenda na shi ya bada muhimmanci ga dukkan yara a samu ma yara abin ya samu yara izuri musamman irin wurin su ka san abin da ke faruwa batun insurgency to muna yana fata cewa idan aka taimaka aka sa yara suna da abin yi to kaga duk wannan abin ba za su ma saurari wani ya ce musu su zo su tada hankali ba so ya ba mu karfin wannan sosai cewa yana support abin da muke dukkan da muka ce za mu youth empowerment yana ba mu support
Shirin yau da gobe. Bari mu koma ga baban gida Jibril domin jin sauran bayanan da ya aika mana.
Alhaji Ado Shaibu Dansudu na daya daga cikin shugabannin kungiyar matasa a Najeriya kuma na tambaye shi alfanun irin wannan horarwa da gwamnatin ke bayarwa.
To alhamdulillah wannan shiri na koyawa matasan mu san amshiri ne mai kyau kuma babban alkhairi ne domin ba kowanne matashi ne musamman na arewacin Najeriya ne ya makaranta boko ba to idan ku aka ce za a koya sana'a ne manual to kaga wadannan ba ba su karatun boko ba za su ci gajiya kuma su ci amfanin wannan don haka amma dole ne ya kamata a kafa masana'antun standard waɗanda suke masu kyau masu ƙwari waɗanda ba za a fara ba nan gaba kuma a ce ai an yi hannun waka ci ka tashi domin babban matsalar da muke fama da ita kenan waɗansu waɗanda ka ɗorawa alhakin yin wannan abubuwan sai su samu zana da kara da suci su yi danni sannan su yi tanka sannan mai wasa ɗora ɗan boto sai bayan ɗan ƙaramin lokaci sai a nemi gurin a rasa ko kuma a ce wuta ta cinye shi to idan haka aka yi to kaman an yi baya ba zane ne amma lallai idan za a tsaya a gina gurin da yake ginanne kuma a koyar da mutane sana'o'in hannu da makamantansu to lallai matasa maza da mata su gajiyarsa kuma wannan babban abin alfahari da abin alkhairi sannan bayan tiya to akwai wata caca kuma bayan wannan ya kamata a ce masana'antun mu da suka tsaya musamman na arewacin Najeriya duk wata masana'anta gwamnati ta tallafa wa masu wannan masana'antar ta sai hannun jari a wannan masana'antar akalla kashi 70 cikin 100 domin a samu aikin waɗanda kuma suka sayi masana'antun suka rufe ko kuma suke da masana'antar suka rufe ta da gangan to a tilasta musu su bude wannan masana'anta ko kuma gwamnati ta sayi wannan masana'anta a hannunsu domin a bude ta domin a faɗaɗa samun ayyukan yi a Najeriya musamman arewacin Najeriya domin a rage zaman kashe wando na matasa wanda wannan yake sa suke shiga waɗansu miyagun ƙungiyoyi na asiri da na ta'addanci da na sace-sace sannan kuma suke yin shaye-shaye to muddin gwamnati za ta yi wannan ina ganin za a ci gaba ba ma ana nufin wai a kafa sabon masana'antu akwai masana'antu suna nan an kafa su kafaffu suna nan amma kashi 80 cikin 100 a rufe suke to har in ana son a sama wa 'yan Najeriya aikin yi musamman arewacin Najeriya to a tada waɗannan manya da ƙananan masana'antu waɗanda suke a jihohin arewacin Najeriya wannan zai taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin Najeriya, domin in aka ce an rufe border to me muke haɓakawa? Shikenan kawai saboda noma kawai? Shin ba mu haɓaka waɗansu abubuwa waɗanda za mu dogara da kanmu da su? To in ku haka ne, wajibi ne masana'antunmu a tayar da su, a gyara su, su fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba. So aka haka ina ganin za a cimma nasarar dakushe zaman kashe wando da matasa suke yi.
Yanzu aka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta mallaki jami'o'i na kimiyya da fasaha da kwalojin kimiyya da fasaha makarantun, da kuma har yanzu ana ganin ba sa samar da bukatun da aka kafa su domin su, musamman ba dai a tsakanin matasa na koya musu sana'o'in hannu. Dr. Bashir Ahmad Yankuzo babban malami ne a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Minna, kuma ya yi tsokaci game da wannan sabon shiri na horar da matasa sana'o'in hannu da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi.
A tabbas horar da matasa sana'o'i wani abu ne muhimmi kwarai da gaske da zai iya taimaka wurin rage raɗaɗin wato ainihin talauci ko rashin abun yi a musamman kasashe irin namu. Yana da kyau mu fahimci cewa ba lallai bane kowane matashi ya samu wato ainihin ya samu damar shiga jami'a ko ya samu takardan wato ainihin karatu mai zurfin gaske, amma lallai ne dukkanin matashi ya zama yana da sana'ar hannu, yana da abun yi. Shi yasa hatta a tsarin karantarwa kamar abin da ya shafi lissafi ko ya shafi ilimin Turanci, dukkanin matasa suna buƙatan lissafi daidai gwargwadon da za su iya amfani da shi wurin sana'a, amma ba dole bane su zama sun kware a wato ainihin sanin ilimin lissafi mai zurfi ko kuma ilimin wato ainihin Turanci mai zurfi, amma samun wanda za su iya sana'a da shi yana da muhimmanci kwarai da gaske. Don haka wannan yunkuri na karantar da matasa sana'a yunkuri ne mai kyan gaske, amma shawara ga gwamnati musamman akan irin waɗannan abubuwa wanda ke sa wato ainihin ɗan ƙasa su ci ribar wani abu da gwamnati ke yi irin su kar horaswa ko kuma tallafi, shine yana da kyau ya zama cewa wannan wani abu ne da kowa da ke da bukata zai samu dama, domin daga cikin abin da ke cutar da ƙasar nan damu shine mafi yawa wani abin da gwamnati za ta fito da shi na tallafi ko agazawa sai zama wanda bai da wanda ya sani, wanda baki ba dan gata ba ko kuma baya da wanda zai tsaya masa, sai kaga bai sami irin wannan abun ba. Saboda haka gwamnati yana da kyau ta auna ta ga yanda wannan mataki na karantar da sana'a ga matasa wani abu ne wanda kowane matashi da ke bukatan wannan wato ainihin horaswa ya samu dama, ba tare da an yi la'akari da ya san wani ko bai san wani ba, ya fito daga ina ko. Wannan zai taimaka kwarai da gaske har wato ainihin matasa su samu sana'a da kuma ƙasa za ta samu bunƙasa. Sannan abu na biyu, mafi yawan abubuwan da ake musamman na ba da tallafi ko sana'o'i yana da kyau ya zama cewa akwai abin da ake ce mashi follow up, a bi bahasi a ga yaya waɗanda suka amfana da wannan abun yaya su kuma suka dore a rayuwarsu, wa suka amfana da su abin da su suka amfana da shi kuma ya suka ci gaba da rayuwarsu. Ba kawai a horar da wato mutum matashi wani abu ko wata matashiya a horar da ita wani kawai shikenan a sake ta sakaka, saboda haka yana da kyau a samu irin wannan. Shi yasa zai zama in sana'o'i ne da karantar ya zama sana'o'i ne wanda idan aka karantar da su aka ba su abubuwan da za su yi amfani da shi wurin sana'ar, to ya zama za a dinga bincika ana bibiya a ga menene matsalolin kuma me ke faruwa. Yanzu kamar yan power misali da aka yi, kaga wannan tsari ne mai kyau kwarai da gaske, amma akwai waɗansu kamar wanda suka yi a yan power suka je suka karantar suka yi teaching, to an kammala yan power misali an ce to shikenan an kammala sun gama karantarwa sun koma gida, to me za su yi kuma, ta ina za a bibi abinda wato ainihin suka samu ribar da suka samu na yan power, domin abinda suke samu ba kuɗin bane, domin kuɗin bai isa ya rike su, a'a abinda suka samu na horaswa shine. To kai in malami ne kaje kayi yan fara ka karantar kuma karantarwa ya tsaya, to ya za ka amfana da wannan abun da ka wato ainihin kai, tunda sai akwai makaranta malami zai karantar, sai akwai wurin karantarwa sannan zai karantar, amma idan sana'a ce to ya samu jari ya samu kayan aiki to shi ma zai je yi. Allahumma sai dai idan su waɗanda suka je yan fara ta karantarwa an kuma nuna masu yanda su ma za su kafa makarantunsu. Saboda haka abin da dai nake nuna shine yana da kyau ya zama gwamnati idan ta horas da matasa wato ainihin sana'a ya zama za a iya dora su akan yanda za su dore ne su ci gaba da wannan abun su amfana su amfanar da wasu saboda haka amma a bincika ta yanda zai zama tsari ne wanda kowa daga cikin matasa da suke bukatan wannan wato ainihin horaswa za su je su samu sannan bayan haka ya zama akwai tsari na follow up wanda za a dinga bi ana bincika ana bibiya a ga yaya suke amfana da abun da aka ba su menene matsalolin suke fuskanta sannan ina suka daga ina suke kuma ina suka nufa ina fatan Allah ta'ala ya samu dace kuma lalle wannan yana da muhimmanci a karfafa a jihohi a local governments in fact a ward ana iya daukan wannan award ta inda kowane mataki daga cikin matakan da wato aka san wato ainihin gwamnati na da wato masaniya ya zama cewa za a iya samun waɗansu ɗaiɗaiku da za su je samu wannan sana'ar su amfanar da al'ummansu. Allah dai ya samu dace kuma ya taimake mu.
Jama'a kafin mu kai ga filin ƙwalamarmu a shakata da wannan waƙar. Kammala shirin da filin ƙwalamarmu daga jihar Kaduna inda Binta Ibrahim ta gayyato mana na nufin Dausu Rufa'i.
Assalamu alaikum da fatan dai muna nan muna tare da ku ƴan uwana mata ga wani ƙwalan da makwalashe shi ma wai ana faɗin shi tuwon kwai.
Kwai dai wannan da muka
sani. Kwai dai da aka sani shi ma yana da tuwo amma fa tuwon ba miya. Na kwalam da makwalashe ne.
Oh Allah. To yi mana miji.
To shi tuwon kwai yanzu in kika samu kwanki kamar a misali kina da kwai ko ɗaya ko biyu ko uku duddai yanda kika samu zaki fasa shi ne. Kina fasa shi nan kuma kin dan jajjaga tarugunki da albasa, kin dan jajjaga shi to sai ki zuba a ciki ya dan ba kamar yanda zaki soye kwai ka dan zaki zuba ba zaki sa ne yanda zai yi ja.
Wato za a sa da yawa.
Eh za a sa da yawa yanda zai yi ja ya ba da color haka. In kika sa zaki sa magi ki yayyanka kuma albasa batun kin jajjaga albasar ki dan samu mai cin tafannuwa zai iya sawa wanda bi kuma bai ci zai iya sa citta haka kayan miya sosai yanda zai ja ya ba da color zaki zuba sai ki dauko wannan kwan ki dauko kayan miya ne da kika jajjaga ki zuba ki dauko albasar ki yanka ta ziri-ziri ki zuba a ciki in kina cin tafannuwa shi ma na ce ki zuba in ba ki a ci kuma shi kenan sai take dauko magi sta dinki ki zuba tunda kin san shi ne face magi yana kowa yana da yana san shi sai a zuba shi kamar yanzu kwai biyar ne zaki iya sa magi sta guda biyu in kwai kamar uku ne haka zaki iya sa guda daya sai da mai nan kin kada shi kin yi komai sai ki samu leda dinki ko santana ko fara daman ki leda ne leda shi leda kamar yadda ake zuba alale to shi in kika samu zaki dan leda din mai kyau in kika samu sai ki daman wannan kin riga kin gama hada shi ya hadi yayi ja yaji kayan miya da kayan kamshi to sai ki samu leda din shi kina samu leda sai ki dan zuba man gyada yanda ba zai kama ba a ciki leda za a sa man gyada ana sa leda man gyada kawai sai a zuba wannan kwanda kika kada kika komai da komai sai a juye in kin juye a ciki kin juye kawai sai ki dauko wannan din ki tukunya da man kin dora ruwa sai kin tabbatar ruwan yana tafasa ya fara tafasa yauwa kin sa ai wasu suna sa kafin ruwa ya tafasa wasu kuma suna sawa kafin a sa ruwa wasu suna yin haka alale wasu kin sa suna sai ruwa ya tafasa suke zuba alale wasu kuma suna wasu kuma tun a kasa suke zuba kawai su dora haka to yanda dai kamar yanda za a yi alale kawai sai ka dora ruwan ka in ya tafasa sai ka dauko wannan kwan da ka zuba a laida da mai a ciki sai ka zuba in case ko ma ka manta baka zuba man gyadan a laida ba in ka zuba kwan zaka iya zuba man gyadan a ciki amma ba mai yawa ba sai ka dora akan wannan ruwan zafin sai ka dau murfi ka rufe zai dawu sosai zai ta dawa yana dawa zaka ga ya hada jikin shi kamar an dafa kwai shi ma zai dinga tada kamshin kwai yana tada kamshin kwai yana kamshi to kina gama hada shi wannan kika ga kika tabbata kika dauko shi kaga yayi tauriya da wuke nan to sai ki dauko shi sai ki samu wuka ki yayyanka nan kuma already kin fasa kwanki shi ma kwai kawai kamar yanda za a soya doya da kwai shi ma zaki fasa kwanki in kika fasa kwanki zaki aje shi kaki sa mai komai to wannan yayyanka da kika sai ki dinga dauko wannan tuwon kwan sai ki dinga sa a cikin kwai in kika sa a cikin kwai wasu kuma suna ce mai wai kwai da kwai sai su sa a cikin kwai in suka sa a cikin kwai sai su sa man gyada da mun sun sa man gyada da albasa ya soyu sai a dinga soyawa
ya yankan zai kasance
yankan zai kasance in sai da wani zaka yi shi dan daidai in kuma na
da wani wato shape wato wani
a'a
yaya zan yanka ne kwallo kwallo ko a zan yanka ne kamar tabarma ko ya zan
dai da shape kawai da dakin dai yanda kake so saboda in kin cire shi a leda ne ai kawai zaki ganshi ne dai a dunkule in kin cire a leda ki ga shi irin a dunkula haka to sai ki aje shi a roba in kika aje shi a plate sai ki sa kwa ki yayyanka kika yayyanka sai ki sa kwai ki dinga soya kina tsomawa a mai shi ma sai ya soyi zaki gan shi shi ma yayi ja yayi kuma in kika yanka kanana kika sa kwannan kika da zaki ga yayi manya manya to wallahi shi ma yana da bala'in dadi
kamar yanda awara kamar
yawa awara da kwai to haka ne shi ma wallahi da dadi sosai
ni yanzu har kin sa ina komawa
ai ko wallahi mata dai Allah dai ya hore kowa a dinga yin kwalan da makulashi na ga muku fara ba sai an je su wani wannan ba an ciye an kashe wani 10,000 na wallahi a gida kana da 5 kana da 500 dinka 1,000 zaka iya kwalan da makulashi abinka
Allah ya taimaka
amin
masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatar da shirin wato Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.